بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر أشرين دا تقوز غوتن جماد الآخرة shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Janairu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kasad na 128 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imamu shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam ibn taymiya al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa shaykhul islam ibn taymiya ya rubuta wannan littafi ne domin bayyana ainihin tafarki madaidaici da ya dace abi wajen fassara nasoshin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama musamman wadanda ke da alaka da ahadisu sifati al-khabariya na Allah ubangiji madaukakin sarki amma a bisa al'adarsa yana yawaita dajiya da istitradi zuwa ga mas'aloli daban-daban mun dade muna bibiyar sa kan mas'alolin da ya dauko daga littafin ar-risalatul qushairiyya wanda mai musu da martani dalla-dalla sannan kuma ya fara magana akan abin da ke da alaka da ka'idoji da hukunce-hukuncen wa'azi wato dawabitul amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar to a ciki ne muke karatu inda mallam yake ta bayyana mana mas'aloli masu muhimmanci da ya kamata masu wa'azi da masu karantawa su kula mun kwana inda yake magana akan cewa asalin tafarkin da ya kamata a bi wajen wa'azi da karantawa shine tafarkin ar-rifqu bi a hankali da yi a taka tsantsan da bin mutane a sannu-sannu har su gane gaskiya za mu tashi inda yake cewa walihtida'u innama yatimmu bi ada'il wajibi fa idza qama al-muslimu bima yajibu alayhi min al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar kama qama ghayruhu bi ghayrihi min al-wajibati lam yadurruhu dalalud dal wadhalika yakunu taratan bil qalbi wa taratan bil lisani wa taratan bil yadi bayan da yake ya fara mana magana akan fassarar fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum to cikin suratul maida ya kun daukai imani kowa yayi ta kansa ba za ku cutu ba idan kun yi imani dan wani ya batta ba zai cutar da ku ba a inda muka ji cewa wannan aya ba ta nufin kwata-kwata a daina wa'azi kowa yayi ta kansa tana magana ne akan wata ka'ida bayan an yi wa'azi mutane sun kiji ko kuma inda mutum yana rayuwa a tsakankanin masu barna to wannan barnar tasu ba za ta hana Allah shi ya dubi kyakkyawar niyyarsa da zuciyarsa da ayyukansa na kyau ba mallan yace walihtida'u ita shari'a da Allah yace la yadurukum man dalla idha tadaytum ita shari'a innama yatimmu shari'a tana cika ne bi ada'il wajibi idan mutum ya cika aikin sa na wajibi fa idza qama al muslimu bima yajibu alayhi da haka shi musulmi idan ya tsayu wajen aikata abin da ke kansa na wajibci min al amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar daga cikin wajibcin akwai shi kanshi wa'azi in yayi wa'azi yayi umarni da kyakkyawa yayi hani daga barin mummuna kama qama bi ghairihi min al wajibati kamar yadda kuma ya tsaye akan sauran wajibobi tauhidi da wajibobi da farillai da sauransu lam yadurruhu dalalud dal to a lokacin ne batacce ba za ta cutar da shi ba wadhalika yakunu taratan bil qalbi ya zama kuma aikin da zai yi na umarni da hani din wani lokaci zuciyarsa ce kawai za ta kyamaci abu wa taratan bil lisani wani lokaci kuma zai bude baki yayi magana wa taratan bil yadi wani lokaci kuma ya sa hannunsa ya kauda ainihin abin da yake munkari wannan abubuwan kamar yadda zamu zo mu ji kowanne za a yi shi ne da gwargwadon bukata da kuma samun dama fa ammal qalbu kaga dai ta zuciya fa yajibu bi kulli halin to a koda yaushe wajibi ne ga mutum musulmi ya kyamaci barna a cikin zuciyarsa kada mutum musulmi ya sake zuciyarsa ta lalace ta zama wato ba ta da kishin addininsa baya jin damuwa dan yaga ana barna to wannan zuciya ce matacciya kenan Allah ka tsare izla darara fi fi'li domin babu abin da zai faru da kai na cutarwa babu damuwar da zaka shiga babu wanda zai yi maka wani zalunci ko ya cutar da kai saboda kana kyaman munkari a zuciyarka sabanin kuwa akwai sanda in kai kyamace shi da hannu ko ka kyamace shi da baki to ana iya samun cutarwa ta biyo baya yace kama qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama kame da annabi yace wa zalika adna aw adhaful iman kyamar munkari a cikin zuciya shine mafi karanci ko mafi raunin matakin imani wa qala aw tariwaya kuma yace walaysa wara'a zalika min al-iman habbata khardal baya ga wannan in mutun ya kasa kyamar barna a zuciya to ba shi da imani ko da kwayan komayya wannan haka yazo a cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud da ke cikin Sahih Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi babu wani annabi da Allah ya aiko kafin ni in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da zama yana da wasu hawariyuna wato manyan masu kare addininsa ɗan kishin addininsa da kuma wasu sahabbai nashi waɗanda suke riko da sunnarsa suke koyi da umarninsa sai annabi ya ce thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun sannan daga baya kuma sai wasu maye su maye gurbin waɗancan sahabbai yaquluna ma la yaf'aluna waɗannan ƴan baya sai su dinga faɗan magana ba sa aikatawa wa yaf'aluna ma la yu'maruna abinda suke kuma ba wanda aka ce su ba fa man jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda diye gwagwarmaya da su da hannunsa to mu'mini ne wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wanda ya mai musu da zance da harshensa shi ma mu'mini ne wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka ma kuma wanda ya jayayya da su ya yi jahadi a kansu da zuciyarsa shi ma mu'mini ne sai annabi yace sallallahu alaihi wasallam wa laysa wara'a dhalika min al-imani habbata khardal amma kuma bayan yaki da su a zuciyarka to babu wani abu na imani wannan shekin ne zuwa ga wanda ya gaza haka babu shakka a zuciyarsa ta mutu kenan Allah ka tsare wa qila ibn mas'ud radiyallahu anhu an tambayi ibn mas'ud aka ce Allah gafarta malam man mayyitul ahya wane ne matacce a cikin rayayyu fa qala sai ya ce alladhi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran shine wanda bai san meye abu kaza ne kyau ba bai san abin da shari'a ta tabbatar ba baya itirafi da kyakkyawan abu wala yunkiru munkaran ko baya ganin kyamar barna wanda zai ce shi dan ba ruwana ne shi kowa yayi abin da ya ga dama ai duniya ce da yanci ai zamani ne na freedom of abin nan speech freedom of thought freedom of association ai ta faɗan wasu ka'idoji waɗanda ma anzalallahu biha min sultan kaga ji mutun yana har yana tutiya akan cewa shi ba ruwan shi da wata barna bai ganin kuskuranta bai damuwa da mai aikata ta bai damuwa da tasirinta a cikin al'ummarsa to wannan ibn mas'ud ya ce shine matacce a cikin mutane masu rai wa hadha huwal maftunul mawsuf bi anna qalbahu kalkuzi mujakhiban mujakhiyan yace wannan shine wanda aka ambata a cikin hadisi cewa yana cikin fitina wanda aka ambata cewa zuciyarsa kalkuzi kamar salka ko randa wani wuri a wani abu da za a zuba ruwa wanda yake mujakhiyan amma karkatacciya randa ce an aje ta a karkace ko salka irin wannan abin zuba ruwa da suke amfani da shi na fata din nan to an aje ta a karkace kaga ba za ta aje ruwa ba da abin da aka zuba ko da dinga zurarewa ne yana karkacewa yana zurarewa yana zubewa ma'ana haka kamar yadda malamai suka fassara ai qalbuhu mankusun zuciyarsa lankwashashshiya ce la ya'laqu bihi khairun wala hikma duk wani alkhairi ko wani abu na ilimin shari'a baya damfaruwa a zuciya zuciya ce lalatacciya Allah ya tsare mu fi hadisi Huzaifata ibn al-Yamani radiyallahu anhu fi sayyari wanda yazo a cikin hadisin Huzaifatu dan Yaman Allah ya kara masa yadda dake cikin Bukhari da Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa turadul fitanu ala al-qulubi arda al-hasin a cikin hadisin kamar yadda yazo a cikin kitabul iman dake cikin Sahih Muslim abin nan wannan hadisin yazo kamar yadda malamin ya ambata hadisin Huzaifa ne radiyallahu anhu sai dai wasu wuraren yazo a takaice wasu wuraren kuma yazo da tsayi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a takaice kwarai, amma da wannan lafazin da malamin ishara baya cikin Bukhari da haka. Muslim ne ya kawo shi a cikin Kitabul Iman da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda abin ya faru Huzaifa yake cewa mun kasance muna wajen Umar, sai Umar yake cewa a cikin ku wane ne ya ji labarin fitina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata, sai wasu suka dinga cewa mun ji kaza mun ji kaza, a Umar yana ce musu ba wannan nake nufi ba. Karshe Huzaifa yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa turadul fitanu alal qulubi kal hasiri udan udan, za a dinga bujirowa da zukatan bayi fitintunu matsaloli wata bayan wata, kamar yadda ka san ana dauko abin nan kaba ana junawa a jikin tabarma, ana yin tabarma kaba, wannan ta kare a juna wannan, wannan ta kare a juna wannan, ga wanda ya san yadda ake tabarma kaba a kauye ko yadda ake yin kaman me suna banda ake rufa abinci da shi da me faifai, yawa za ka ga a sa wannan tsinke ya kare, a sa wannan, to haka za a yi ta bujiro ana sokawa zuciyar mutum wannan fitintunu daya bayan daya har fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi naktatan sauda, duk zuciyar da ta tsotsa wannan fitinar ta rike to sai mata dugu baki a jiki, wa ayyu qalbin ankaraha zuciyar kuma da ta kyamaci fitinan nukita fihi naktatan bayda, shi kuma sai ya dugo fari hatta tasira ala qalbaini, har zuciyar su zama iri biyu daban, ala qalbaini ala abyada mislu safa fala tadurhu fitna, wani ya fari gal kamar ainihin wato narkakkiyar azurfa to sai ya zama shi wannan fitina bata damun shi ma da mata samawatul ard tsawon rayuwa, in Allah ya taimaki mutum zuciyar shi ta riga ta kore dukkanin fitintunu da Allah ya bujiro mishi da su a matsayin jarabawa, to sai ya zama baya fitinuwa. Wal akharu aswadu, dayan kuma ya zama baki, sai annabi ya ce murbadan, wato wanda yake baki a cikin abin nan a cikin baki, baki sadik baki kirin kalkuzi mujakhiyan, shine inda ya mana kwatance da shi din, kuma ya zama karkatacciyar zuciya wadda take kamar karkatacciyar wato salka ko randa, la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu, bai gane gaskiya bai gane barna bai da ma'auni sai san zuciyarsa, in ka ji ya ce abu na da kyau kawai ya race da san zuciyarsa ne, in bai race san zuciyarsa ba komai kyan shi bai da kyau, wannan ya da hadari kwarai, kuma za ka ga mutane da yawa yanzu muna da wannan cutar, menene mai kyau, kawai abin da ya yi daidai da san zuciyarmu, meye mara kyau duk abin da ya saba wa san zuciyarmu, fawon a cikin addini ne, a cikin rayuwa ne, a cikin mu'amala ne, a kasuwanci ne, a tarbiyya ne, a ilimi ne, komai za ka ga wannan cutar ta yi yawa a cikin mutane, Allah ka tsare mu. Malam ya ci gaba da cewa wa huna yaghlatu fariqan minan nas, yace to amma matsalar al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, akwai bangarorin mutane guda biyu da suke da kuskure, na farko fariqun yatruku ma yajibu min al'amri wa nahyi ta'wilan li hadhihi al-aya, akwai wanda suka daina wa'azi suka daina umarni suka daina hani suna mai fassara wannan ayat da cewa ayat ta ce kowa ya ta kanshi, da haka su ba ruwansu ga kowa, kama kala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu fi khutbatihi, kamar da sayyidina Abu Bakr Allah ya kara masa yadda yake fada a cikin hutubarsa da yake cewa ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayata alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum wa innakum tad'unaha fi ghairi mawdi'iha, sai Abu Bakr yace ya ku mutane kuna karanta wannan aya kuma kuna sanya ta ba mahallinta ba, ashe tun zamanin sai Abu Bakr yana raye ake samun irin wannan kuskuren fahimtar, mutum ya dauki aya ya saka ta a ba mahallinta ba, wajibi ne kina akan malamai su duba mutane bayani cewa aya kaza da aya kaza jama'a wannan fasarar da suwana da suwana suka bata ko fasarar da kuke bata ku mutane ba daidai bace, shine sai na baka ya tashi da wannan wajibin yake wannan bayanin yake gaya musu cewa ba haka bane, yace wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa idza ra'aw al-munkar fa lam yughayyiruhu, su mutane idan suka ga barna suka ki magana akan gyara ta, aw shaka an ya'ummahumullahu bi iqabin minhu, to ana nan Allah zai game su gaba dayan su da ainihin wato uquba daga gare shi, wannan hadisi daga Qais dan Hazim zuwa ga Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yana cikin sunan Abi Dawud da Ibn Majah. Ma'ana yanzu kamar yadda ake rayuwa a wannan duniyar tamu, mutane suna kallon a cikin anguwanni da garuruwa da alƙaryu da cibiyoyi da makarantu, ana kallo ana barna, kowa sai ya kau da kai, kowa kawai ba ruwan shi, ai ƴanci ne. To shine sai bala'i ya zo sai ya game kowa, ya shiga gidan kowa, ya shiga cikin tukunya da aljihu da tunanin kowa. Duba ga yadda irin barna ta yi yawa a cikin mutane, saboda waɗanda ya kamata su hana sun ƙi hanawa. A da can da ake hana barna, za ka ga bata yawa ba, bata bayyana ba. Yanzu dan yara su yawo da kaya matsatsu, ‘yan mata ko ka ga ana kaɗe-kaɗe, ana sharholiya, ana iya shege, ba wani abu ba ne. Kuma kowa yana wucewa, wanda ma yawa kanshi ƙyamulele kawai shi ne wanda zai sunkuyar da kanshi kawai ya gyagyaɗa kai ya wuce. Ba mai hanawa, mai anguwa bai sai hana ba, ‘yan sanda ba sai su hana ba, balantana sauran mutanen gari talakawa, ba ruwan kowa, gwamnati ta ba kowa ‘yanci abin da ya ga dama. To al’umma idan ta zama irin haka, shi ne sai ka ga waɗannan bala’o’i da suka yawa suka shafi kowa. Ƙuncin rayuwa, tashin hankali, rashin tsaro, talauci, hauhawar farashin kaya, ƙarancin albarkar noma da kiwo, ƙarancin albarkar kasuwanci, raina manya, zage-zage, shaye-shaye, yawaita zinace-zinace da luwaɗi da bayyana ɓarna iri daban-daban gata. Sai ga aita ruwan sama, aita noma, a sa taki, a sa feshi, a sa waye, ya zo ba albarka. Ɗan abin da aka samu bai kai ya kawo ba. Mutum ya ta siyayya, yana kasuwanci, yana siyarwa, a yanzu bai arziki. Ko kuma ya yi kuɗin, babu kwanciyar hankali, babu jin daɗi. ‘Ya’ya sun raina iyaye, talakawa sun raina shugabanni, shugabanni ba sa tausayin na ƙasa da su, jahilai sun raina malamai, kowa ya raina na sama da shi. Duk wannan bala’in da muke ciki, asalin shi shi ne, daga cikin abin da ya kawo haka shi ne, gujewa wannan ƙa’ida da Allah ya sa al’umman nan aka yi ce, kuma ita ce alkhairunmu, da Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. To da muka daina wannan aiki, sai zama khairiyar ta guje mu. Kuma inda zaka gane haka, duk inda aka samu mutane sun tsayi akan wannan ka'ida, za ka ga su bala'in yayi karanci a cikin su. Duk inda aka samu mutane suka tsayi suna al'amr bil ma'ruf wa nahyil munkar, za ka ga wannan fitintunin, ko da suna kewaye da su a mataki na al'umma, za ka ga iya inda suke bai karanci. Ma'ana da za a ce a anguwarku, ko a ƙauyenku, ko a makarantarku, ko a cikin ƙungiyarku, ko a garinku, ku tsaya ku tsayi akan bari ku yi abin da ya dace na gyaran tarbiyya, da gyaran al'umma, da saita tunaninsu. Za ga duk wannan fitintunin za su yi karanci a cikin da kuke. Wasu sai dai ku ji labarinsu. Amma da aka faɗa mura haka, shi kenan, gashi nan sai ka ga al'amari ba ji ba gani, Allah ya tsare mu. To farkon masu kuskure kenan, ‘yan ba ruwana, kowa ya ce ai in jifa ya wuce kanka ya kai kan kowa. Yanzu kalla mu gani jama'a, al'amarin kidnapping ɗin nan, akwai wanda ya kamata su tashi da al'amr bil ma'ruf a kansa, su ne shugabanni da gwamnatoci, su sa ƙarfin da Allah ya ba su su hana. Akwai wanda tashi ya kamata su tashi da baki su kira cewa kar a ƙyale wannan abin ya ci gaba, irin masu faɗa aji, manyan jami'an gwamnati, wanda ake ce musu elder statement, irin malamai wanda suke da bakin da za su iya ga gwamnati ta ji, su samu shugabannin su gaggaya musu. Wasu sun yi, wasu ba su yi ba, Allah shi ne mafi sani. Amma dai al-muhimmu shi ne, da can abin a wuri guda kawai ake, yanzu da a nan arewa sai dai ka ji labarin cewa ana kidnapping a ƙasashen inyamurai da sauransu. Ana nan ya gangaro, da ya gangaro ana yi a wani wuri ba a yi, ana yi a wani wuri ba a yi. Yanzu kalla ka ga ya game kusan ko'ina. Duk hanyar da za ka ba a ƙasar nan, akwai yiwuwa a tare ka a kama. Kana cikin gidanka, za a iya zuwa a tafi da kai tsakar dare, ko sai in iska zo su naɗe ka su tafi da kai. Kana zaune a bakin masallacinku, kana kofar shagon kasuwarka, ko ina a yanzu ana iya yin kidnapping ɗin mutum a duk arewar nan. Kidnappers na iya tasowa daga tafiya kilomita 400 su je wani JC operation su koma. Babu kuma wanda yake zai ce wai yana cikin aminci, saboda yana hawa jirgi, ko bai tafiya, ko bai hawa wata hanya, ba wanda ya sayawa kanshi wannan wato alwashin cewa shi inda yake akwai aminci, ba a isa a riske shi ba. Kuma girman mukaminka, girman shekarunka, darajarka a cikin al'umma, talaucinka arzikinka duk ba zai hana ba da ai masu kudi ake kama ta tana wani lokaci can baya da dadewa aka taba wani kidnapping a Kaduna da dadewa ya fi shekara 20 a lokacin Daily Trust ruwaito labarin wasu suka kama wata yarinya a kofar makaranta tsammanin su ai wani mai kudi ne da suka gane bai ta bane kawai gobe suka saki ta saboda ba sa bukatar ƴaƴan talakawa amma a yanzu komun talaucinka aka kama ka wallahi sai ka biya sai a iya abin da za ku iya biya ko dubu 50 ne ka san karba a muku sun gara ma kuma su kashe mutumin ma to kaga jibe da barnar ta yaro yanzu da irin barnar da ake a cikin makarantu manyan makarantu da ba su shigowa cikin anguwanni shigar banza din nan da yawan party da yawan kaza kaza amma yanzu ka je na lamunce maka duk wani gari da yake da university ko ta polytechnic ka je kauye ko garin da ke kusa da wajen university village in ko neighboring community kaga inda suka bata wa al'umma irin wannan anguwannin al'umma anguwar suna ji suna gani yanzu in iska sun galabeci anguwanni mutane sun canza gidajen su mai da su gidajen haya akwai wani kauye anan zariya kusa da wata makaranta in kaga inda wurin ya zama har daga garuruwa ake zuwa mutane kawai su kama gidaje kawai suna aje in iska a cikin gidajen su su sai wuri su gina gidaje kawai suna bada haya su ma suna samun kuɗi kawai kuma kowa ya san irin barnar da ake kaga yaran musulmi suna zaman daduro mallam dalibi da daliba suna zaman daduro kamar mata da miji kuma ba wanda yake hanawa duk wannan barnar shine har sai ƴaƴanku kuma su koya mafi karancin abinda barna za ta iya maka shine ka daina ganin muninta mafi karancin aibin da barna za ta maka kenan idan kana rayuwa a cikin ta shine ka daina ganin ta kaga ta koma normal abin nan operation ba komai ba to da ka wajibi ne jama'a mu miƙe akan ganin cewa mun tallafi al'umman mu duk wanda zai iya gyara to ya kokari ya kawo gyara ta hanyar wa'azi ta hanyar karantawa ta hanyar kafa kungiyoyi da za su kawo wato da kwamitoci a unguwa da za su kawo mutane salaha gwamnati ba ta hana mutane su yi abin da zai amfane su a can nake misali da aka da mutane sace-sace saboda kowa na son dukiyarsa shine aka mai da anguwannin nan ga sunan ko ina kamar gidan yari yanzu anguwannin mu dinnan kana yin dare a wata anguwa ka shiga magana nan gonar ganye da gaskiya layout in kana so ka shigo duk wanda yake tafiya ya san wannan karfe 10 na wucewa an kama shigo a anguwannin sai ka rasa inda zaka shigo nan gate ne can masu gadi nan an kare karfe waye waye saboda ana tsoron masu shige da fice masu dan dauke rake to me yasa ba za a extending wannan activity zuwa tarbiyya ba zuwa abin da ya shafi halaye da dabi'u ana ganin wata ƴa a anguwa ga abin da take mara kyau ana ganin iyayenta an san iyayenta an san komai nata sai kawai sai dai a koma gefe ana gulma ana nan sai ta koya wasu a cikin yayanku kuma da suke ba islamiya ana ganin wani shedanin yaro yana shaye-shaye yana tara ƴan iska shikenan kowa sai ya kau da kai to ana nan sai yayanku suma sai su koya shikenan a samu yara ƴan iska a unguwa su damu mutane yanzu nan cikin tudun jukun gashi nan yara ne kanana sun fitini kowa jama'a akwai masu satan miya wannan sai suna jin kanshin miya kafin a yi magarba sa saura gida su kwashe muku nama yanzu a Kano gashi nan irin bala'in da ake ciki a Kano jama'a akwai titunan da baka yi saboda rana tsaka a ganka da waya mai tsada a cikin gosulo a Kano fa nan sai dai in kana cikin mutane sai dai ka ja gilashi ko baka da AC haka za ka ja gilashi in kana cikin kana fene kuwa to sai dai ka sa waya ka aljihun wando ko a cikin jakarka ta irin ta yan makaranta din nan na haka ina buga waya a waje wani cin mallam ka boye wayar ka a Kano da rana tsaka fa jama'a kuma at gunpoint za a zo maka wukace za a zo ko ka bayar ko a ji maka rauni kuma wallahi yara ne wasu ko 20 ba su kai ba ko shekara 20 ba su kai ba to kuma din me ya kawo wannan shine an ta wasa ana sakaci da tarbiyya al'umma kuma har yanzu fa a al'ummance ba mu dawo cikin haicin mu ba wannan magana mu ne muke ta dai dayawa amma at mataki na society har yanzu ba mu yi recognition cewa this is a problem da ya kamata dole a sayin da za a yi da shi ba wala gwamnatoci wala shugabanni da kungiyoyin addini da kungiyoyin agaji da ƴan me ake ce musu ƴan humanitarian kowanne abin nan ya kamata a hada a sai na ra'ayi saboda kamar ana breeding wani generation ne wanda in the next 20 years or so waɗannan yaran in suka zama manya ya ake tsammanin za su zama zai zama kawai su ma da kansu kashe junan su kawai za su dinga yi saboda mabarnata za su yi yawa a cikin al'umma in an tafi haka tare da cewa
a bangaren malami masu wa'azi suna iya yin su. Ko ina ka je akwai islamiyu, akwai makarantu, akwai masu karantawa a masallatai da zaurika da wuraren da ake yin ainihin wato wa'azozi na irin na mako ko na jiha ko na makamantan su, ga kuma limaman juma'a da duk sati basu kasa a guyuwa ba, ko ina suna wa mutane wa'azi, jama'a ji tsoron Allah, amma abu ya gagara. Sai ka rasa ina ne asalin matsalar ma. Allah ya kyauta. Malam yace wal fariqu thani man yuridu an ya'muru wa yanha imma bi lisanihi wa imma bi yadihi mutlaqan. Sai kuma bangare na biyu masu kuskure shine waɗanda su kuma masu hamasa cewa dole sai an hana barna da halshe ko da hannu ko a mutu ko a yare sai sun yi, min ghairi fiqhin wala hikamin wala sabrin. Babu hukunci, babu fiqhu a wata nuska yabo, wala hilmin, babu ainihin yi da hankali, wala sabrin kuma babu hakuri, wala nazarin fima yasluhu wa ma in zalika wa ma la yasluhu, babu kallo kuma izuwa ga cewa me ya dace me bai dace ba. Wato wanda shi kuma da zaran ya ga ana barna, to kawai irin yanzu kawai misali da muke, sai a ce to kawai bari mu samu bulalu diyarin da muka gani da wando kawai mu zane ta, din da muka ji ana kiɗa kawai mu shiga cikin ɗakin mu faffasa rediyon, duk inda muke tsammanin nan gidan na ƴan iska ne kawai mu samu shi fitar mu kona shi, za kuma sirri wannan tunanin operation ajika ko na ruwan malam mai shago, Allah ya kiyaye shi. Lokacin da ƴan iska suka yi wa amagumi, haka mai shago ya kafa wani operation, sunan shi operation ajika, ya siyo bulalu sun fi 50 a rana ɗaya. Dole ai suka shiga magana ai, saboda rigima za a yi a nan foli, haka aka yi ta yin wannan rigimar. ƴan iska suna so su yi fati, usane ba su yarda ba. Sai an ji ana cikin fati tsakar dare, sai usane su zo da fetur kawai sai su diddila a kan janareton da aka kunna, kawai su kunna mai wuta su kabbara, sai wuta ta tashi. Wuta ta tashi kawai aka dinga guje-guje ranar cikin magume, aka yi ta faɗuwa a kan juna, wasu suka kakkare, wasu suka ƙuƙuje, wasu suka fasa jikinsu da gilashi. Ka zo da safe ka ga takalma da huluna da abin nan, lokacin ba wayoyi da daɗewa. To aka zo fa duk su malamin shago su ne manyan usadi, aka kwakwamushe su, aka tafi da su, aka musu tambayoyi daga baya dai aka sake su. To amma dai alhamdulillah daga ranar ba a ƙara yi ba da jan hayo. Amma kaga ba hanya ce mai kyau ta gyara ba, da ya kamata sai a je a bi hanyar da ta kamata. To haka wani lokaci da daɗewa a muciya, su ma wasu suka ga ana mandiri ana ta waƙoƙi marasa kyau, suka wasu kan fasa mandirin a kwashe su aka yi su helkwata. Sai da suka wuce undertaking cewa ba za su ƙara ba, ba za su ƙara kula 'yan mandiri ba. To kaga irin wannan wa'azin ba daidai ba ne. Abu a hankali idan an zo wa'azi yadda ainihin wato za a bi hanyar da ta dace. Shin abu kaza da ake yi na ɓarna, an ga wata yarinya ba ta jin magana, ko wasu mutane da suke ɓarna, sai a samu shuwagabanni ko iyayensu ko a shawarta me ya kamata a yi. Wasu ma fa kawai suna jira ne su gane an san suna ɓarna. Akwai wanda ya gane mutanen anguwar nan sun san ɓarna yake, kawai ya tuba. Da an samu wanda ya kiyaye kai, muna ganin abin da kake fa, kullum ƴan mata kake shigowa da su anguwar nan, ina kake kai su? Sai gane ashe ana ganin shi, to kawai sai ya daina. To kaga an futa daga ɓarnarsa. Wani kuma rashin aikin yi ne, wata kuma talauci ne da ya damu gidansu. Haka dole sai an zama akwai a hankali da fasaha da sanin ya kamata, da sanin me ya kamata a yi, me bai kamata a yi ba. Wa ma yaqdiru alaihi wa ma la yaqdiru, da kuma abin da zaka iya da wanda ba zaka iya ba, abin da zaka iya da wanda ba zaka iya ba. Idan ƴan Shi'a da suka yi shekara da shekaru suna muzahara a garin nan, suna ɓatanci, suna zagin sahabbai, suna kaza suna kaza, akwai lokacin da usane suka taɓa jin hamasa ta yi musu, usane ba su kai zuwa musu ba, kawai suka taru a bakin markas suka ce lalle yau to sai dai su yi shahada. Wallahi ba za a wuce ta nan yau, ƴan maulidin nan ƴan Shi'a ɗin ɗari ka wallahi ba za su wuce ba, sai dai a kan gawawwakinsu. Malam Musa Sabi shi hana su wallahi. Wasu a lokacin har kuka suke yi kawai a basu su yi shahada. Allah yanzu ina ganin fuskokin wasu a idona, na san su, ba zan faɗi suna ba. A lokacin muna ce musu a gani suke matsorata ne, mu ba ma san mu mutu mutuwar shahada. Ya ana cin mutuncin su Aisha muna kallo. To su ƴan Shi'a ne ɗari kansu wajen 10,000 ne, ko kuma ba ku ce ko 50 ba. Suna zuwa kawai dama kuma da shirinsu da makamansu, kawai murƙushe ku za su yi kawai su wuce. Shi kenan tarihi ya wuce kawai akan an yi rigima tsakanin musulmai da ƴan Shi'a. An taɓa yin haka a Gellusu, wasu suka je ana taron maulidi na yan shi'a ana zage-zage suka je suka ihu suka kabbara a cikin wajen aka dinga harbinsu da gwafa mai Boris aka jijji musu raunuka kuma suka gudu kaga ila mutarifan likitani au mutaizan ila fi'ati ko sai suka gudu kuma kowa ya gudu ya buya a garin babu shi ɗan shi an kuma suka dinga musu haddaka suna kawo musu suna ci musu mutunci kaga tun farko maganin kar a yi kar a fara tunda ba kai ne hukuma ba da haka ɗan shi a suka taɓa nansu a garin nan da Allah ya tashi hukunta su sai yara su wanda suka fi su rashin imani sojoji suka same su suka yi musu nakalal akhirati wal ula yanzu ba ga shi kowa ya ji shiru ba inda an biye musu an ce a yi fitina yadda suke neman fitina da sun kashe mutane da yawa jama'a tunda dama kuma su jini suke so su zubar suna so su zubar da jinin mutane da haka jama'a sai an kula da wannan kama fi hadisi abi thalabat al-khushani sa'altu anha ay al-ayata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala kamar yadda muka ji hadisin abu thalabat al-khushani da yake cewa na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan aya fa qala bal itamaru bil ma'rufi wa tanahu anil munkari ku yi ta umarni da kyakkyawa kuna hani daga barin mummuna hatta idza ra'aita shuhan muta'an in kuka ga wato shuhan rowa muta'an ana biye mata wa hawan muttaba'an da san zuciya wanda ya makantar da mutane suna masan zuciya biyayya wa duniya mu'thara da kuma zaben duniya akan lahira wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi ya zama kuma kowa ra'ayin shi ne kawai tunanin shi ne kada yake burge shi wa ra'aita amran la yadani laka bihi kaga al'amarin da ba za ka iya da shi ba fa alayka bi nafsika to a lokacin ne sai ka tsaya akan kanka wada anka amral awam ka kyale mutane su yi harkar da suka ga dama fa inna min wara'ika ayyamus sabr lalle akwai wato kwanakin hakuri as-sabra fihinna as-sabr fihinna hakuri a cikin wannan kwanaki mithlu qabdin alal jamri daidai yake da wato rike abin nan garwashi wahala hakuri a waɗannan kwanaki na ƙarshe kawai mai rike garwashi lil amili fihinna ka ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amali wanda ya tsaya yayin aikin alkhairi a waɗannan shekaru na ƙarshen duniya zai samu lada kamar ladan mutum 50 da suka yi irin aikin sa fa ya'ti bil amri wan nahyi mu'taqidan annahu muti'un fi dhalika lillahi wa rasulihi wa huwa mu'tadin fi hududi sai mutum yaje yana tunanin yana umarni da kyakkyawa yana hari da gabar mummuna ashe kuma barna yake ta'addanci yake kamar malamin islamiya da muka kwatance malamin islamiya yaro bai kawo hadda ba ka dinga zabga mai duka haka karya mai hannu ko ka gurda mai kafa ko ka bishi da gudu ka taɗe shi kamar dan kwallo wadan bai kawo hadda ba garin gyara kai barna gyaran gagga azbinawa daga na zo a kama ka yan human rights su shiga magana Allah ya kyauta kama nasaba kathirun min ahli albidai wal ahwa nafsuhu lil amri wan nahyi kamar da ake samu da dama daga cikin yan bid'a suka kafa kansu a matsayin su ne masu umarni da kyakkyawa su ne masu hani daga barin mummuna kal khawarij kamar khawarija ina abin da su Muhammad Yusuf suka yi kuma idan kanku kuce ku ne gwamnati za ku yi maganin kowace barna wanda kuma ta fi karfin ku khawarija din da suke tarihin sa haka yake tunda su sun ce duk wanda ya sabo kafiri ne to da haka jinin shi ya halasta za a yake shi karkashin haka khawarija saboda barna da ta'addanci suka hukunta cewa sayyidina Ali jinin shi ya halasta kuma kashe shi kawai shine maslahar musulmai akan haka wasu kan jama'a duba ga irin wannan ta'addanci Muawiya jinin shi ya halasta Amr ibn As jinin shi ya halasta duk wanda ke tare da waɗannan bangarorin kafiri ne halalud dami wal mali a yake shi a kwace dukiyarsa a kwace matan shi da yayin shi mai da su bai wannan shine aikin khawarija duk da tunanin al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wasu ma da suka taho suka ce sun taho yana nan cikin sayi muslim a cikin irin su suka taho suka ce sun zo su yi umara za su yi umara su gaida Allah daga nan kuma za su je su yi khuruji a ƙasar Sham a ƙasar Kufa su ci gaba da kashe mutane kawai dan mutane kafirai ne suka zo suka samu wani sahabi cikin sahabbai ina jin ba na manta ba Abdullahi dan Umar suka mai tambayoyi ya ba su amsoshi suka ji kai to ashe su ba su ma fahimci addini ba dama haka suka wa addini fahimta mai ba da labarin a cikin sa yake cewa a cikin mu 50 dukkan mu muka tuba mutum biyu ne kawai ko uku suka kafe suka ce su ba za su tuba ba Allah ya taimake su suka tuba suka kama koyon karatu to shine irin wannan yanayin da zaka ga mutane suna ciki zafin kai mutum ya ce ai dole a tashi kawai ayi jihadi yanzu ko bai shirya wa jihadi dole a tashi a gwagwarmaya da arnan nan ko bai shi da gwagwarmaya ba bai da karfin da zai wannan gwagwarmaya to karshe sai ya je sai a dakile shi gaba daya yanzu jiba irin mutanen da aka kashi a kasar barna jama'a ma da ta alqur'ani ustazai masu qiyamul layli masu imani Allah kadai sai yawan su da kuma wanda bai jiba bai gani ba the victims na circumstances da al'ummar gari da talakawa mutanen kauye wanda aka sharrada wanda aka musu fyaɗe ƴaƴan da aka haifa babu iyaye wanda kuma shine kuma fa ya halasta wa duk sauran ƴan ta'addan nan suka gane a shirya su yi wannan barna Muhammadu su suka jawo nan da su da shekau su suka jawo shi a irin wannan mugun tunanin nasu jiyan da barna ta yaɗa a cikin al'umma wasu har yanzu sun gabu da iyayen su kenan wasu kuma sun mutu wasu sun bata dubban daruruwa fa jama'a ya rasi da zulumin waɗannan mutane Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa wal mu'tazila da mu'tazila su ma suna da wannan aqida a cikin aqidar su zamu zo malam zai faɗa mana akwai abin da suke cewa al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shine wannan ta'addancin war rafida da yan shi'a wannan duka hanyoyin su ne jama'a baya cikin tafarkin ahlus sunna wannan irin tafarki da mutane suke bi na daukan makami ko tashin tashina ko fito na fito ko zanga zanga ko kafirta al'umma ko warewa daga cikin al'umma kace duk batattu ne kai kadai ne shirye wanda ba tafarkin ahlus sunna bane mu kiyaye jama'a mu kiyaye wannan yace wa ghairihim mimman khalata fima atahu min al'amri da kuma sauran waɗanda suka samu kansu cikin kuskure a cikin abin da suka zakke mawa na umarni wan nahyi da hani wal jihad wa ghairi zalika fa kana fasaduhu a'azama min salahihi sai da barnar da suka kawo ta ninninka gyaran da suka tanan kawowa sai kokarin kawo gyara amma sai suka ƙara kawo barna me kun gyara sai zama barna suka kawo wali hadha amara nabi sallallahu alaihi wasallam bis sabri ala jawril a'imma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan maslaha yayi umarni da cewa ayi hakuri akan zaluncin shugabanni wannan shine umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a amma mutane ba su san masu ji wannan magana suna ganin fadan haka ma an taba haƙƙin su ne in an ce su yi hakuri da zaluncin shugabanni ba a ce shugabannin ba a zalume bane ba a ce akan daidai suke ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bishara cewa za a yi shugabanni iri kaza kaza yace to ayi hakuri kuma an gwada rashin hakurin ba ɗaya ba ba biyu an ga baya haifa da ɗa mai ido tun da can da kuma anan kusa a da can kamar da Anas yake bada labari yana cikin sahih bukhari da muslim yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wasiya yace bayan shi za mu ga san kai mu yi hakuri amma Anas yace falam nasbir sai mun kasa hakuri yana nufin su mutanen Madina ba wai shi personally ba ya faɗa haka lokacin da aka yi al-harra shekara ta 63 bayan hijira shi Anas ma lokacin yana kufa amma an kashe mishi ɗan uwa da dangi ta yawa a cikin wannan fitina mutanen Madina kawai suka waye gare suka ce ba su yarda da shugabancin Yazid dan Muawiya ba shi kuma shugaba ne yana ji da ƙarfi da isa ya musu nakalal akhirati wal ula yazo ya sa wani wai mai suna Muslim dan Ubayd mufsir dan Ubayd kamar da malamai suke cewa shi yazo ya kacce kacce da garin Madina yayi barna mummuna da ba a san matana ta haka ya fara Andalus aka taba samun su wasu malamai suka yi kungiya suka taru suka yi ijma'i akan cewa wane sarki wani Abdurrahman cewa lalle a cire shi ba su yarda ba suna cikin taron nan aka je aka gaya mishi yazo ya sa sojoji suka kewaye anguwar yace masa sojojin na halasta muku wannan anguwar mako guda ku kisa ku kama bayi duk wanda kuka kama mata da ƴaƴa sun zama bayinku ku yi wawasan ganima yace nan da sati so nake na ga fili kawai a yi rusau wallahi jama'a kuma haka suka yi sati guda suna barna a wannan anguwar suka dinga kawo mutane malamai masana addini da ranka sai a kulle ka abu a jifa ka cikin ruwa malam yahya ibnu yahya al-laythi mai riwayar muwadda ya daga cikin da suka ba da labarin ya tsira a wannan bala'i su suna jin labari ko suka yi mazan suka yi ninkaya cikin ruwa suka gudu yana cikin da suka yi wannan mitin aka kashe mutane sama da 100 malamai sama da 500 mutanen anguwar kuma da suka ba su accommodation suka wannan aikin su ma ba kyale su shine kaga abin da aka yi shi a irin shi ne to shugabanni suna da wannan wato taurin ran da rashin tausayin in ka ce za ka taɓa mulkin su me zaman lafiyan ka kyale musu mulkin su ka ba Allah Isa annabi ya ce a yi haƙuri da zaluncinsu har sai Allah ya kau da su. Allah zai kau da su da kansu, da kanshi. Jahajjaju, irin abin da aka yi a jamajin, da aka samu ƙurra'u suka mai tawaye, ya yi watanni yana faɗa da su, sai da Allah ya ba shi sa'a a kansu ya gama da su, sannan ya dawo kuma ya dinga bin fulul ɗinsu waɗanda suka gudu, da duk wanda ya ji labarin cewa ai wani ma ya musu addu'a, wani ma ya musu fatan alkhairi, wani ma ya ce abin da suke kai daidai ne, aka yi dinga kashe mutane. In kuma bai kashe ka ba, sai ya sa a maka zane a jikin gadon bayanka da wuƙa, a ce haza Abdu Hajjaj, a zana maka da wuƙa, da wuƙa kamar yadda ake yin tatu, haza Abdu Hajjaj, ka zama bawan shi. Ya yi rashin imani ba ɗan kaɗan ba jama'a. To wannan suna nan da yawa a cikin tarihi, kuma ko nan kusa an gansu, amma yanzu zuwa ka gani mutane ba su san ma su ji an ce annabi ya ce a yi haƙuri a kan zaluncin shugabanni. Abin takaici kuma hada halu suna ba ma san jin wannan karatun. Ya ce wani ha an ƙitalihi, sannan annabi ya hana yaƙan shugabanni, ma a ƙamus salata, matuƙar sun tsaye da sallah, matuƙar sun bar kuna yin sallah, to annabi ya ce ka yaƙe su. Za a yaƙe su ne kawai idan an ga kafirci ƙarara, kuma ana da ƙarfin da za a yi yaƙansu ɗin. Wa ƙala ya ce addu ilaihim huquqahum, haƙƙin da ke kan kuna su na biyayya da ɗa'a, da yi musu addu'an fatan alkhairi, da addu'an Allah ya shirye su, to ku cika wannan. Wa sallallahu huquqakum, ku kuma ku nemi naku da suka ki baku, ku nemi a wurin Allah, ku nemi a wurin Allah. Malam ya ce wa qad basadna alqawla fi dhalika fi ghairi hadha almawdi', mun yi wannan bayanin a wurare waɗanda ba wannan. Ibn Taymiyyah ya yi wannan karatun a wurare daban-daban a cikin littafansa. Malamai da dama sun yi wannan karatun. Wannan abu ne sananne a cikin karatu dai, ba a cikin ayyukan mutane ba, a cikin karatu abu ne sananne, wannan mutawatiri ne a cikin ilimi. ولهذا كان من اصول اهل السنه والجماعه لزوم الجماعه وترك قتال الائمه ده haka ya zama daga cikin kaidojin aqida ahlus sunna wal jamaa shine zama a cikin al'umma bai halasta ka ware daga al'umma ka fita daga cikin al'umman musulmai ka ware ka zama dan wariya haramun ne wannan dole ka lazimci zama a cikin al'umma da haka ne malamai suka haramta kafa kungiyoyi domin kungiyoyi suna bada dama ne al'umma su zama shi'a amma a ce musulmai kawai gaba ɗaya tattaruwar su wuri ɗaya ne wanda duk ya ware to shi ne maɓarnaci kuma shi ne za ka ga sai Allah ya kwashe albarka a cikin abin da yake kamar da annabi yake cewa innama ta'kulu dhi'bu min al-ghanamil qasiya ana cikin wata harka addini a wani masallaci ko a cikin wani gari ko a cikin wata al'umma ko a cikin wata tafiya bai halatta kai ka zo ka ware dan an maka wani laifi ko dan an sa wani tsarin shugabanci wanda baka yarda da shi ba kawai sai ka zama dan tawari a ce ka yi dikamfin daga wannan ƙungiya ko daga wannan tawaga ka shiga can ka fita can ita ƙungiyar dama asali ne kamata a kafa ta misali to amma sai aka zo aka tara an riga an kafa ta ta yi ƙarfi ta baje ko ina to wani ya ware ya ce bari shi kuma ya ware baya yin wannan ƙungiyar ya kafirta kowa a ciki shi ma ya kafa wata ƙungiya kenan kuma ya rage wato tarayyar musulmai ya ƙara raba su ta kuma malamai suka hana irin waɗannan watarkul qitali fil fitna watarkul qitali al'imma da kuma hana yaƙan shugabanni watarkul qitali fil fitna da hana shiga fada na rikici in aka ce al fitna shine fada tsakanin musulmai da musulmai musulmi da musulmi suna rigima akan wani abu na shugabanci ko na matsayi ko na siyasa ko akan wata rigima ta kabilanci to haramun ne kai ka shiga kowane bangare domin ka ƙara farraka musulmai kenan wa amma ahlul ahwa yace su ko yan bid'a kal mu'tazila kamar mu'tazila fa yarawna al-qitala lil a'immati min usul din su agun su yakan al'umma yakan shugabanni to ɗaya ne daga cikin muhimman ka'idojin addinin su da haka dinka kaga mu'tazila da su da khawarija zaka ga a tarihin su babu abin da suka tasa gaba kamar yaki da shugabanni neman mulki wa yaj'alul mu'tazila usulahum usul dinihim al-khamsata da haka mu'tazila suka ce su rukunnan addinin su guda biyar ne mun taba yin karatu akan su a baya gashi malam ya kawo su na farko at-tauhid za su ce akwai abin da suke kira suna tauhidi me yake shi allazi huwa salbu sifat abin da suke kira tauhidi shine kore siffofin Allah kwabewa Allah duk wata siffa su ce Allah bai da siffa gaba daya shine tauhidin su na mu'tazila na biyu wal adl da kuma abin da suke kira da suna adalci suna kudurce adalci allazi huwa takdhibu bil qadari wanda suke cewa su a gunsu ba su yadda Allah yana kaddara abubuwa, Allah ne yake kaddara alkhairi da shari ba su yadda ba, kowa shi yake kaddarawa kanshi, domin suka ce in an ce Allah ne yake kaddarawa kuma zai mutane sakamako, to ai yayi zalunci kenan. Allah kuma munazzahun ne anil zulmi, da haka adalci shine a kore kaddara. Wannan ma aqida suce mummuna kuma. Wal manzila bainal manzilataini, suka kirkiri kuma wani gida tsakanin gidaje guda biyu, tsakanin aljanna da wuta. Bayan shi Allah ya ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, Allah ya ce wasu wuta ne wasu aljanna. Su kuma suka ce a akwai wani gida tsakankanin wuta da aljanna, wanda yake da zunubi ba zai shiga aljanna ba, wanda ba kafiri ba ba zai dawo ma a wuta ba. To da haka sai suka ce to akwai mutanen da suke musulmai ne masu zunubai, da haka su ba ƴan wuta ba ne, su ba ƴan aljanna ba ne, su ne ƴan manzila ba ne manzilace. Wa in fadil wa'idi, da kuma suka ce lallai dole ne, wajibi ne akan Allah in kai zunubi dole ne ya maka azaba, ba yi da ƴancin ya gafarta maka. Kaga ba su da kunya ba mutazila zama, suna wa Allah galat, haka suke cewa wal amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar shine na biyar alladhi fihi qitalul a'imma. Sai kuma suka ce to sai kuma umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna, wanda a cikin shi shine idan aka samu wani shugaba yayi wani laifi ko yayi wata barna ko ya ki bari ai wani abu da suke ganin ya kamata, dole a tashi a yake shi a kaude shi ko su ko shi. وقد تكلمت على قتال الائمه في غير هذا الموضع. ابن تيميه yace shi ma wannan nayi magana akan shi a wani waje, magana akan yakan shugabanni da hukuncin su. Eh sai yake cewa wajma'u zalika dakhilun fil qa'idatil amma, gabaki daya al'amarin, wato al'amarin me ya kamata a yi, yaushe ya kamata a yi, yayi kamata a yi wa'azi, yayi ne bai kamata ba, yaushe ake yin wa'azi da baki, yaushe ake yi da hannu, yaushe ne za a haƙura a kame a yi haƙuri, yaushe ne kuma za a tada ƙayar bayan ana ganin ya kamata. Yace to duk wannan yana cikin ka'ida ta idza ta'aradatil masalih wal mafasid. Me ya faru ne mallam? Kana ga shi kadai yake yanzu. Idza ta'aradatil masalih wal mafasid, idan aka samu karo tsakankanin wato abubuwa masu amfani da barna, wal hasanat was sayiat, wasa samu karo tsakanin aikin kirki da aikin barna, aw tazahamat, ko kuma suka yi kafada da kafada, fa innahu yajibu tarjihur rajih minha, to a lokacin dole ne a duba wanne ne yafi kamata a karkata zuwa gare shi. Idza izdahamatil masalihu wal mafasid, idan suka yi kunnan doki, wata aradat al masalihu wal mafasid, suka yi karo da juna, fa innal amra wan nahaya wa in kana mutadammina li tahsil maslahatin wa daf'i mafsadatin fayundaru fil mu'arid lahu, a lokacin sai zama shi umarni da hani, in ya zama a cikin shi akwai samar da wani alheri, sannan kuma akwai tunkuɗe wata barna, fayundaru fil mu'arid lahu, sai a duba a ga akasinsa, fa in kana alladhi yufawwitu min al-masalihi aw yahsulu min al-mafasid akthar lam yakun ma'muran bihi, idan ya zama wannan aikin da za a yi na umari na kyakkyawa ko hani daga barin mummuna, a cikin shi za a yi asarar wani alheri kuma za a haifar da wata barna, to a lokacin ba a umurce ka da ka aikata wannan aikin ba, bal yakunu muharraman, ya zama ma haramun ne gare ka, idza kana mafsadatu akthara min maslahati, ina barnar da ke ciki ta fi yawa fiye da alherin da ke ciki. Ka'ida ce sananniya a usul fiqhi, a cikin qawaid na fiqhi shine wato daf'u a'zamul mafsadataini bi ihtimali ajnahuma, da kuma tahsilu aslahul maslahataini bi tadyi'i ajnahuma, wato duk abubuwa za a duba menene ga alheri amma ba tsantsa bane, in an aikata shi a cikin aikata alkhairin nan kuma ana iya samun wata barna ta biyo baya, to sai a duba da alherin da barnan wanne ne ya rinjayi wani, wanda ya rinjaye to a kan shi za a tafi. Shin ɓangaren ɓarna ce ta farin jaye ko ɓangaren alkhairi ne farin jaye? To wannan shi za a koma zuwa gare shi. Bari in fara buga mana misali da wani abu da Imam al-Bukhari ya kawo a cikin littafinsa, da yake cewa babu man taraka ba'da al-ikhtiyari makhafata an yaqsura fahmu ba'din nas anhu. Babin da ke bayani akan wani wanda ya bar abin da ya kamata ya zaba sai ya ki zaban shi, ya zaba akasin abin da yafi kyau saboda tsoron kada wasu su kaza fahimtarsa. Sai kawo hadisin nan na Aisha radiyallahu anha, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula qaumuki hadithu ahadin bil islam, da ba dan mutananki sababbin musulunta bane yace la naqatul ka'abata, da na sa an rushe ka'aba waja'altu laha babaini, kuma da na mata kofa biyu. Ka'aba da ake gani larabawa a zamanin kafin musulunci ruwa ya taba cin gurin ya zaizaye ta tai kamar ta rushe kusan rabin ta, sai suka zo suka tara kuɗi suka sake gina ta. Suna da itikadin cewa in za a gina Ka'aba duk hidimar da za a yi mata, saboda suna da kuɗin riba, suna da kuɗin kwace, suna da kuɗin kuɗaɗe marasa kyau, to ba za a sa kuɗi ba sai na halas. To a cikin kuɗin suna hada da suka tara, sai suka ga ba za ta ginu gaba ɗaya ba, saboda haka sai suka rage faɗin foundation, sai suka rage misali a ce suka rage cost uku ko hudu don su rage yawan abin nan ɗinsu expensive ɗinsu, ko sai suka gina ta haka. Shine wannan hijiru Ismail din. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi fatu Makka, sai ya fito da Aisha cikin dare ya je nuna mata, har ya kwakula mata ya nuna mata ce kin ga marmarar asalin foundation Annabi Ibrahim. Amma mutananki Qurayshawa yanzu suka musulunta shekara da shekaru da jibin goshi aka samu suka musulunta. Yanzu na ce musu Ka'aba ba a saiti take ba, zan rushe ta in gyara. To za a yi asara, wasu za su sake komawa kafirci. To da ai asarar su kafirta su ridda, to gara hakura ba Ka'aba yadda take. Kaga maslahar tabbatar sa musulunci tafi girma fiye da maslahar gyaran Ka'aba. Al-Imam Shawkani ya bada labari a cikin Al-Badr al-Talib cewa wani mutum cikin sarakunan Tatar yazo zai musulunta, amma yana da mata 70, kuma a cikin mata akwai ma wadda matan mahaifin shi, saboda suna da al'ada cewa duk sarkin da zai gaji na bayan shi to zai iya zaben mata a cikin matan wancan sarkin da ya wuce ya hada a cikin matan shi in ya ga sun mai matan ko da uban shi ne. Na ji har yanzu akwai al'adun da suke irin wannan abun a nan kudancin Najeriya. To sai zama a cikin matan uban shi akwai wata kyakkyawan mace mai ƙananan shekaru da yake da tsananin ƙaunarta, to sai ya hada ta a cikin matan shi. To yanzu kuma yana so ya musulunta, aka ce to ka'idar musulunci kuma kan musulunta dole mata huɗu ne kawai, sannan kuma wala tankihu ma naka aba ukum minan nisa'i, dole wannan ita wannan particularly wallahi sai ka sake ta. Sai ce kai wallahi shi akan wannan sai dai fasa musulunci. Sai aka nemi wani malami aka tambaye shi fatawa yaya, sai ce ba komai a karɓi musulunci shi a haka, a bar shi da matan shi da ita wannan din ma dai, amma dai ya musulunta daga baya sai da za a yi. Saboda a sanadiyar musulunci musuluntarsa sama da mutum 40,000 suka musulunta. To yanzu a kan shi kadai in aka tsaya keke da keke cewa wallahi sai dai wannan ayin yau din nan ko kuma ya mutu kafiri, za a yi asarar duka wadancan. Kaga dole shi yasa sai an samu malamai masana gogaggu wanda suke da zurfi a cikin harka rayuwa da addini, su za su dinga auna mafasid da masalih, sannan ne rayuwar mutane za ta tafi yadda ya kamata. In ba haka ba jama'a barna za a yi. Yanzu misali mu kwatanta jama'a da mas'alan, yanzu kalli ka ga kallon kwallo, yanzu yanda musulmai matasa samari yanzu har da yan mata ma suka jaraba da wannan bala'i na kallon kwallo, waye isa yanda ya hana kallon kwallo gaba daya? Ba wanda ya isa wallahi. To ya za ka yi ka rage barnar da ke ciki, sai ka tunanin to me barnar da za a iya ragewa sai a rage, shi ne abin da wannan katsar suka yi. Da suka zo za su yi kwallo suka hana shan giya, kaga sun rage barna. Suka zo suka sa aka yi ta wa'azi, haka samu da suka musulunta, kaga an ribato wasu tunda ba za a yi hanawa gaba ɗaya ba kuma sai ga wani saboda shi kawai shi kaifi ɗaya ne sai ya ce ai abin da ma suka yi gaba ɗaya barnan kafirai sun ci ƙwallo yana nuna cross shi ko wani musulmi ya go kawai shi kuma sai ya sujuda to yanzu wannan jihadi yake shi majama asali bai kamata ba yayi asali amma yanzu yana nuna wata sha'ira ce ta musulunci kuma ya kamata kai musulmi ka ji daɗi in yi haka saboda ya rage wata barna ya nuna cewa mu musulmi muna da wani abu da muke in za a bi asali bai kamata ma ya sana'a ƙwallo ba to amma tunda ya riga ya shiga yana yi ya za a yi shine angon mutum da muke karatu wani lokaci na taɓa baku labari galibi samari ne matasa dukkanin su kowa da club din shi zamu fara karatu da su sai aka ce to za a saka rana kaza suka ce a gaskiya alagatu malam ba zai yi ba saboda ranar ana yin champions league to ranar kaza ba su ce a ranar kuma akwai premier akwai kaza kuma suna son karatu ba kuma wallahi alarmomi ne wasu su ba ce to shikenan ko faɗi ranar da ba a yi ko zaɓa wata rana ce ba a yi sai suka zaɓa shikenan sai muka fara karatun a ranar ran da ba a yin komai to kowa zai zo a hankali ana yi suna jin karatu suna jin wa'azi sai suka daina kallon kwallon duk sun daina yi inda tun farko ya ce musu to ko dai a yi ranar ko kuma ni da ku kawai shikenan da wani yanzu ya kafa ma gidan kallon kwallo kaga ya zama manaja shi ma a harka ko wani malamin ma haka zai buɗe islamiyya matan aure an buɗe islamiyya asabar lahadi mata ba sa zuwa kullun suna da biki yau suna da dina an gwace ta masu kuɗi suna da dina suna da kaza sai ya tara sai ya ce wai me yasa ba ku san zuwa islamiyya nan ce to ga ta mallam ranan mu ma'aikata ne galibin mu mun je aiki har juma'a asabar za mu dan huta ko kuma akwai biki ko akwai suna ko akwai wani dan taro haka lahadi kuma za mu yi shirin zuwa office to shikenan yanzu ran yaushe kuke so ran da ba ku da matsala suka ce rana kaza ce to shikenan an bata ranar to sannan kuma alga ta mallam gaskiya ba ma san jarabawa jarabawa nan tana ba ma ce to shikenan an cire jarabawa wallahi bayan shekaru sai gashi wasu sun zama manyan ustadai yan kishin addini wasu sun hadda ta alqurani yanzu da kansu ne zuwa bukin daga baya kuma suka zo aka sa jaraba kuma ana yi to haka dole sai an dinga itibarin waɗannan misalai da mafasid musamman a cikin al'umma da ta riga ta dagwalgwale to amma galibi mu matasa masu ƙananan shekaru ba mu iya wannan tunanin wannan tunanin galibi manya ne da dattawa da masu tsohuwar wato tajriba akan da'awa da karantarwa su suke da irin wannan tunanin to abin da ya kamata mu matasa in suka ce ga yadda za a yi ko mu hakura abi ko da ya saba wa tunanin da muke ganin kawai shine in dattawan mu malaman mu masu shekarun cikin mu suka ce jama'a ku yi hakuri a yi kaza to sai mu hakura idan ji baka ga abin da ya faru a Kano jama'a na maja da aka yi aka kawo karshen barna Abdul Jabbar ai mu galibi matasa muna ganin dan ne ahlus sunna za su hada kai da yan dariku saboda ai maganin dan dariƙa ba haka muka ta tunani ba har muka ta suka su amma yanzu hadin kan ba gashi ya kawo alheri ba kuma shikenan kowa ya koma ya ci gaba da abin da ya gamsu da shi amma dai tunda an murƙushe wata barna an rage fadin barna ko yaya ne taqlilul mafasid wa ta'zimul masalih to sai mun kula da wannan ka'ida ina ganin bari mu saurara nan sai mun dawo kanta tunda lokaci ya kure kuma bamu tattauna ta yadda ya kamata ba sai mu tashi inda yake cewa wajma'u zalika an Allah ya kai mu kati na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi